Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya da wannan sanyin safiya ta Alhamis ta farko, wadda ta yi daidai da 2 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande, tare da taimakon Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, an kashe mutane hudu, aka yi garkuwa da gwamnati, kuma aka kona motoci da dama a jamhuriyar demokradiyyar Congo jiya Laraba. A wani harin kwantar kauna da masu tsoron ra'ayin addini suka kai. Kungiyoyin kare yancin dan adam na ankarar da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen 40 yayin da Taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Sannan kwace ƙasar Afghanistan da Taliban ta yi ya jefa 'yan ƙabilar Uyghur kimanin 2000 cikin haɗari.
Labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. Idan muka shiga duniyar rahotanni kuwa, za a ji irin halin da ake ciki a jihar Zamfara bayan ƙar ɗauke wasu ɗalibai da aka yi.
Da sun ka fara shiga cikin aji suna tattaunawa, suna haɗuwa da su. To ba sun gama tarin su haka kawai, sai sun ka kora su, kuma sai sun ka bi arewa kai suka zuwa samu hayatun kuma cikin daji da su.
Masana kuwa na ganin cewar ana iya kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya idan za a bi wasu daga cikin.
Kaga maganar matsa yanzu cewa a ɗauki wani zuwa 6 ba shi ya kamata ba a ce an farauta mutanen nan a ga an kai ƙarshen su.
Duk muna tafe da waɗannan rahotannin. Bayan nan kamar kowace rana irin ta yau, za mu kawo muku shirinmu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. An kashe farar hula hudu, aka kuma yi garkuwa da gwamnati a jamhuriyar demokradiyyar Congo jiya Laraba a wani harin kwantar bauna da masu tsatsauran ra'ayin addini suka kaima wata tawagar motoci suka kuma kona motocin a cewar gwamnati. Tuna dai sojojin gwamnatin kasar suka ceto sama da 50 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a lardin Ituri, kuma ana shirin daura damarar zuwa a ceto sauran daga hannun kungiyar ADF, wadda wata kungiya ce mai ikirarin kishin Islama da ke Uganda, a cewar ma'aikatar sadarwar kasar ta kafar Twitter. Ma'aikatar bata bayyana adadin mutanen da har yanzu ake garkuwa da su ba. Tun da farko dai, wani dan majalisar dokoki daga yankin ya ce mutane wajen 80 sun bace bayan da aka kai hari ma tawagar motoci masu yawan wajen 100 da ke da kariyar sojoji a kan hanyar da ta hada Beni da Bitumbu. Kungiyoyin kare yancin dan adam na ankarar da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin kasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen 40 yayin da Taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Kungiyar kare yancin dan adam ta Human Rights Watch na fargabar yiwuwar hukumomin Uzbekistan su maida 'yan gudun hijirar Afghanistan, inda ta yiwu su fuskanci ramuwar gayya daga sabbin shugabannin kasar na Taliban. Bisa ga dokar kare yancin dan adam ta ƙasa da ƙasa, ya wajaba ga gwamnatin Uzbekistan mai fada a birnin Tashkent ta kimayar da mutanen da ka iya fuskantar tsanani ko ma kisa a cewar Hook Williamson director mai kula da shiyoyin turai da yankin tsakiyar Asia na kungiyar ta Human Rights Watch wace kasar Afghanistan da Taliban ta yi ya jefa yan kabilar Uyghur kimanin 2000 cikin hadari ta yadda ma wasu su ke fargabar yuwar a tura su China a hada su da wasu yan kabilar ta Uyghur kimanin miliyan 1 da ke garkame a wasu sansanoni a yankin Xinjiang an samu wannan kiyasin ne daga wani dan kabilar ta Uyghur dake Afghanistan wanda yayi magana da muryar Amurka kan irin halin turgita da suke ciki musamman ma ganin yadda jami'an China da na Afghanistan ke duba hanyoyin da za su hulda Mehmet dan kabilar Uyghur mai sayar da yan kunna da sarkoki a birnin Kabul mahaifin yaya biyar ya gaya ma muryar Amurka cewa shi bai ma taba jin tsoro haka ba a rayuwarsa yayi imanin cewa yan Taliban waɗanda ke matukar buƙatar tallafin tattalin arziki ba za su yi jinkirin musanya su da tallafin kuɗi daga ƙasar China ba
kashin farko kenan na labaran duniya amma kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko karuwar samun dauke-dauken dalibai a Najeriya na kaiwa matakin sai Allah don kuwa idan aka yi la'akari da yadda lamarin ke karuwa ba ji ba gani har ma mutum kan iya tambayar cewa shin ko akwai gwamnati kana akwai dokokin hukunta masu aikata danyen aikin dan fashin dajin ko a safiyar jiya Laraba sun yi awon gaba da wasu dalibai da tsakar rana ga karin bayanin halin da ake ciki a jihar ta Zamfara a wani rahoto da wakilanmu Sani Shaibu Malumfashi tare da hadin gwiwar Murtala Faruk Sanyinna suka aiko mana.
Lamarin ya auku ne da safiyar jiya Laraba sa'ad yan bindigar suka kai farmaki a makarantar ta Jeka Kadawo a garin Kaya da ke cikin karamar hukumar mulki ta Maradun inda kuma suka yi awon gaba da dalibai 76. Abdullahi Aliyu Kaya na daga cikin iyayen da aka sace yaran su a harin da aka kai a makarantar ta Kaya.
Yaran sun haɗu haka kara suna cin abinci wasu ma sun koma aji a misalin ƙarshe 10:11 na haka sai ga sannan mutane sun da cikin makaranta ko da sun cima mutum bakin titi ko ne da su ce ya zama shi ba wani ne sun kasu kansu sun kawo da cikin makaranta waɗanda an nan waje sai sun kace to kowa ya zazzaga nan sai sun ka fara shiga cikin aji suna tattaunawa suna haɗuwa da su to ba sun gama tara su haka kawai sai sun kasu kowa su kuma sai sun kabi arewa sai sun ka su haka mu haya sun kuma cikin daji da suwa yanzu haka magana da nake da kai akwai kusan yaro na hudu a kuma abinda a hannun su mutum 76 haɗi da mataimakin shugaban makarantar da nan wanda sun kasu daji shi ya
to ya zuwa yanzu wani irin hali ake ciki a wannan gari na Kaya
to wallahi halin da ake ciki mutane kowa dai har gare na cikin damuwa babu dai wani abu da aka yi jin daɗi ana cikin damuwa malam
mun samu labarin kamar jami'an tsaro sun je wurin har da jirgin sama me ya gaskiyar lamarin
to nan ne bayan faruwar abubuwan da kusan ne 30 jirgi ya taho kuma lalle mun ga ya arewaci wajen da aka dawo nan amma dai babu wani abu labarin da muka samu na abin da ya faru su kuma jami'an tsaro su ma kusan awa guda sai ga mota biyu haka ne mun kasar da sunan bakin gidan uban kasa ko wani uban za ya zo ya ba da sunayen yara ne wanda aka dauka
to sai dai rahotanni sun bayyana cewa da yawa jami'an gwamnati da na tsaro ciki har da babban kwamandan shiya ta 8 ta rundunar soji suna a garin na Kaya tare da jiragen saman sintiri da ke bibiyar yan bindigar wannan lamari da jama'ar jihar ke bayyanawa a zaman tura ta kai bango ya sa nan take gwamnatin jihar ba da sanarwar sabuwar dokar hana zirga-zirga tun daga karfe 8 na yamma a rufadin jihar har ma da gusau babban birnin jihar
shi kuwa abokin aikin Musa ne ya ji ta bakin mahukunta a jihar
na kuma tuntubi kwamishinan watsa labarai na jihar Honorable Ibrahim Dusara don tabbatar da gaskiyar aukuwar lamarin
gwamnati ta dauki matakai an rufe makarantun sakandare a ko'ina cikin fadin jihar ta Zamfara da kuma makarantun firamare dukansu gabaki daya domin a tabbatar da cewa an ba da kariya ga rayuwa ga kananan yaran mu. Sai dai daliban da suke jarabawa a halin yanzu, gwamnati ta yi musu tahiri, an nemi jami'an tsaro su tabbatar da ba da cikakken tsaro ga makarantun da ake rubuta jarabawa, har sai an kammala jarabawar sannan sai a rufe waɗannan makarantun. Amma kowace makaranta da take faɗin wannan jiha, gwamnati ta ba da umarnin a rufe ta har sai abin da hali ya yi.
An ce an sanya dokan ta ɓaci a faɗin jihar.
Wato ba dokar ta ɓaci ba ne aka sa ba, an taƙaita zirga-zirga ababen hawa ne.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Kaisu, shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar ma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wata ganawa a fadar White House jiya Laraba cewa har yanzu Amurka na mai matukar son kare iyawacin kasar ta Ukraine a daidai lokacin da Russia ke takala a yankin gabashinta. Da suka fara tattaunawar, sai Biden ya ce za su tattauna kan yadda Amurka za ta taimaka ma Ukraine, wadda a da wata yankin kasar tarayyar Soviet ce, wadda a yanzu kuma take kokarin haɓaka tsarin demokradiyyarta da kuma shiga sahun kasashen Turai. Zelensky ya ce batutuwan tsaro za a kubaiwa fifiko a tattaunawar da za a yi. Haka zalika, ‘yan asalin ƙasar Ukraine a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun gana da Zelensky ranar Talata, kamar yadda shi ma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da shi. Austin ya taya shugaban na Ukraine murnar cika shekaru 30 da ƙasar ta yi da samun ‘yancin kai, yana kuma mai bayyana goyon bayansa ga batun kare yaucin Ukraine yayin da Rasha ke ta takalarta. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya cicciki wata doka da ta hana akasarin nau'ukan ciki a jihar Texas ‘yan sa'o'i bayan da kotun kolin kasar ta ki daukar mataki, kamar yadda kungiyoyin rajin kare ‘yancin zubar da ciki suka gaggauta gabatar da bukatar hakan don a dakile shirin aiwatar da dokar. A wata takardar bayani, Biden, wanda mai goyon bayan ‘yancin zubar da ciki ne kamar akasarin sauran ‘yan jam’iyyarsu ta Democrat, ya ce dokar ta wannan jiha ta kudu maso yammacin kasar a ta bakinsa ta yi matukar saba ma ‘yancin da kundin tsarin mulki ya tanada, kamar yadda aka gani a hukuncin mashahuriyar shari'ar nan ta Roe da Wade mai cewa mata na da ‘yanci a kundin tsarin mulki na zubar da ciki wanda bai wuce makonni shida ba, muddin jinjirin ba zai iya rayuwa da zarar ya bar mahaifa ba. Texas na ɗaya daga cikin jihohin da akasari ke ƙarƙashin jam'iyyar Republican da suka haramta zubar da ciki, muddin ana jin numfashin ɗan tayi akasari bayan sati shida da ɗaukar cikin. A ƙarshe, cibiyar kula da munanan guguwa ta Amurka ta ce yanzu an ayyana mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Aida a matsayin gyauran guguwar lokacin zafi, wadda ta fara kadawa a yankin tsakiyar gabar gabashin Amurka, inda take ta haddasa ambaliyar ruwa ta bazata da kuma iska mai ƙarfin gaske. Guguwar ta Aida ta duro gabar Louisiana ranar Lahadi a matsayin mahaukaciyar guguwa ta mataki na hudu, kuma ɗaya daga cikin munanan guguwa da suka taɓa dira ma Amurka. Hukumar ta ce yanzu ƙarfin guguwar na West Virginia ne, kuma tana kadawa zuwa gabas da arewa maso gabas.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To yanzu bar mu je ga rahotonmu na gaba. Yawaitar samar da dokoki a jihohi ba tare da samar da tsare-tsare masu inganci da kuma bin shawarwarin masana tsaro ba za su haifar da ɗa mai ido ba, musamman idan aka yi la'akari da irin waɗannan dokoki da aka yi a baya. Amma har zuwa yau ba a ga wata mafita ba. A cewar masana, shin ko ana iya cewa menene mafita? Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya haɗa mana wannan rahoton.
Masana lamarin tsaro sun bayyana cewa idan tura ta kai bango akan dauki kowane irin mataki muddin ana sa ran zai kawo sauki ga matsalar rashin tsaro. Wannan kuwa bai rasa nasaba ga yadda gwamnati a yankin arewacin Najeriya ke kakaba dokoki a jihohinsu don ganin an samu mafita.
Wannan doka ta haramta dokar shanu da dabbobi a cikin manyan motoci, haka ma wannan doka ta haramta dokar mutum uku a kan babura da kuma dokar fiye da mutum uku a cikin adaidaita sahu keken nafif kenan a duk faɗin jihar Sokoto.
Kwamishinan yaɗa labarai kenan a jihar Sokoto Isa Bajinigala Danci ke bayanin cewa gwamnati ta bi takarorinta waɗanda suka saka irin waɗannan dokokin.
Haka ma kashi na takwas na doka ya haramta sayar da mai ga jarkoki da galangalan a gidajen mai. Doka ta ba da dama ga zababbun gidajen mai da ke waɗannan yankuna domin sayar da fetur da gas wanda kuma ba zai wuce na naira 5,000 ba.
Sauran dokokin sun haɗa da hana zirga-zirga daga ƙarfe 10 na dare zuwa 6 na safe a cikin gari da kuma 6 na maraice zuwa 6 na safe a yankunan da ke da matsalar tsaro. Da kuma hana kasuwancin dabbobi a garuruwa masu matsalar tsaro da hana motoci shiga daji suna ɗauko itacen kuna da kuma cinikin babura taɓa jiki a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro. To ko yaya jama'ar waɗannan yankunan ke kallon waɗannan dokokin?
Suna ɗaya daga cikin matakan da ake ganin idan an ɗauka ana iya kawo ƙarshen wannan matsala, amma ka sani an sha ɗauka irin waɗannan matakai ba ɗaya ba ba biyu ba, musamman Sabon Birni da Gwaran Yauci da na Sahel zuwa 6 na Maraice. Amma mutanen nan suna nan ga hili ba ma wani boye suke ba waɗannan sassan wuraren. Kaga maganar ma tsaya yanzu cewa a doki wani 6 ba shi kamata ba a tayi ai farautar mutanen nan a ga an kai ƙarshen su.
Sunana Suraj Leman daga Sabon Birni Lagos Miniki. Ta wannan hanya ce wannan bata ganin ke shigowa suna tuta mana. Su masu kai duk itace su banda suna bakasu in sha kuna sai musu mai amma sai suna sai itace amma sai su musu mai cikin jakuna su itace sama sai aje ake musu. Da fa ga hanya Allah sa a cimma abin da muke nema.
Masana lamarin tsaro na ganin cewa waɗannan dokokin sun dace amma idan suka dauki dogon lokaci wata matsala sabuwa na iya sake kunno kai. Detective Awwal Baladir mai iya masani ne akan lamarin tsaro a Najeriya.
Dole ne sai an dauki wannan matakin dan ya zama dole saboda an bi hanyoyi da yawa ba a samu nasara ba, kuma ba a bi hanyoyin da ƙwararru masana suka ce a yi ba tuntuni na forest marshal wato jami'an tsaro na cikin dazuzzuka da Center for Intelligence Research wannan cibiyar ta gudanar da karɓar bayanan sirri ta forest marshal ita ce dokar da za ta karar da harkar kidnapping din da terrorism din gaba daya. Wannan kuma za ta rage ne amma dai fa sai dukkan jihohin da suke makotaka da wajen sun bi wannan tsarin sannan dokar za ta yi amfani.
Waɗannan dokokin da suka fara aiki daya ga wannan wata na Satumba an yi sassauci ga ma'aikatan da ke ayyuka na musamman. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya sa waɗannan shawarwari su kai ga mahukunta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka alkawarta fara nazarin matsalolin da ke haddasa mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya sai dai baya ta haihu. Domin kuwa a ranar Juma'a makon jiya gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi yafiya da kuma ahuwa ga wata matashiya mai suna Rahama Husaini da ke unguwar Brigade a Kano wadda babbar kotun Kano ta yanke hukuncin kisa domin kashe mijinta ta hanyar soka masa wuka a ciki. Matakin gwamnan ya biyo bayan amincewa da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yiwa ɗauraru ahuwa da kuma hukumomin kula da gidajen gyaran hali na Kano mutum da ya ɗauki hankalin domin iyali kenan wannan makon. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya rika bin diddigin wannan batu ya yi hira da masu ruwa da tsaki ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya su duniya na lahira, Allah ya musu tukwici da gidan aljanna su kuma prison da suka min kyakkyawan zato. Allah ya biya ku, Allah ya sa ku gama da duniya lafiya, Allah ya sa ku aji aikin ku lafiya.
Malama Rahama Husaini kenan wadda ta soki mijinta da wuka kuma ya mutu bayan yi musu aure tana yar shekara 13 da haihuwa, kuma a lokacin tana aji uku na makarantar primary a shekara ta 2014. koda yake Rahama ta yi ikrarin cewa auren dole da iyayenta suka yi mata shine musabbabin kashe mijin nata, amma a shekara ta 2018 alƙalin babbar kotun Kano mai shari'a R.A. Sadiq ya yanke mata hukuncin kisa, amma ya damka hurumin yi mata afuwa a hannun gwamnan
Kano. Na gode, na gode.
Da karancin shekarunta da kuma ikrarin ta na yi mata auren dole. A ranar Juma'ar makon jiya ne gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa Rahama afuwa bisa la'akari da shawararin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗauraru afuwa da kuma shawarar da hukumomin kula da gidajen ɗauraru na Kano suka baiwa gwamnan. DSP Musubahu Lawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gidajen ɗauraru da gyaran hali ta Najeriya shiyar Kano ya yi ƙarin bayani.
Yarinya wace aka yi wa auren dole yar kimanin shekara 13 a lokacin da aka yi mata aure ta kashe mijinta, wanda bayan ta kashe mijin nata wakali da ya mata hukunci shine ya dora ta akan cewar gwamna shi zai iya mata yafiya. Saboda haka wannan kwamiti na shugaban kasa da suka zo suka kai ziyara ga mai girma gwamna, wanda suka nemi cewa mai girma gwamna ya kalli wannan yarinya saboda an mata aure na dole, kuma wato yarinya ce karama tana da buri a rayuwarta, wanda alhamdulillah mai girma gwamna ya yantar da ita wanda aka yafe mata, kuma mai girma gwamna ya dauki alƙawarin cewa zai kula da iliminta da makamantansu. Saboda shawarar da ita hukumar gidaje da gyaran hali suka bayar da cewa mutune kirki ce, tunda ta zo ba a samu matsala da ita ba.
Yanzu haka dai ƴan Najeriya a ciki da wajen jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da afuwar gwamna Ganduje ga Malama Rahama Huseni, wacce a banannan ne ta cika shekaru 20 cif da haihuwa.
Sunana Bashir Musa Yusuf. Yanzu yafi nan da amata watan tana da irin ra'ayi ko niyya irin nata za ta yi wannan abu, tana tunanin a gaba wani gwamna zai iya mata yafiya. Amma wannan yafiyan ni ina ganin ba zai kawo ƙarshen faruwan irin aikata abubuwa da mata suke yi na halaka mazaje ba.
Sunana Hawwa Abdullahi. Idan aka duba da ainihin shekarun ita yarinyar a lokacin da aka mata auren, da kuma shi kansa auren an gina shi akan auren dole ne, kuma kowa da irin tasa kalar kaddara ita tata ta aka tabullu. Fatan bashi ne kawai, Allah ya kare mu dai.
Bashir Muhammad ya kasai. Wajibi ne aka same ka da laifi, aka tabbatar da kai laifi, ai maka adalci, ai maka abin da kai. Saboda haka da ya dace ko da dauri ai mata mai tsaho wanda yake ce walla damar da tayi zai hana wuri.
Barista Abdul Adam Fage, tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya ne reshen jihar Kano, ya yi tsokaci akan tsirar dokar da gwamna Ganduje amfani da ita.
Akwai sashe na 212 na shi kundin tsarin mulkin ƙasa, wato constitution, shi ya bawa gwamna wannan iko na yafewa akan kowane irin hukunci da aka wa mutum. Shi kuma gwamna yana da iko ya yafa wannan, amma shi ma ba kai tsaye ke yafewa ba, sai ya tuntuɓi advisory council, hukuma haka da ake kafawa, wanda su ne suke ba shi shawara akan wannan. Su kuma su ne za su duba su nazarci yanayi na duk abin da ya faru da kuma yanayin shi wanda ake kokarin abawa yafiyar, sannan sai su bashi shawara. Shi kuma dangane da shawarar da aka bayar sai ya aiwatar da wannan iko da doka ta bashi, ne ya yafe ko kuma ya rage. Sannan kuma kullun abin da nake so al'umma su gane, in fa aka ce kundin tsarin mulki ne ba gwamna dama, ba extension al'umman ne gaba daya, saboda shi constitution al'umma ne gaba daya suka yi.
A nasu bangaren masana ciwon lafiya, musamman kwararru akan kimiyyar lafiyar kwakwalwa, sun ce akwai yanayi daban-daban da mutum kan aikata aika ko kuma laifuka, kuma ya tsallake hukunci ko narfon da ka iya biyo baya. Amma bisa tabbatarwar likitan kwakwalwa,
na farko ko shekarun mutumin nan bai kai a hukunta shi akan wannan laifin ba, ko kuma bai ko ya fahimci wannan laifin, bai fahimci cewa wannan laifin laifi ne, wato kuma yana da larura ta ko ta haihuwa. Na biyu, wato a lokacin da ya wannan laifin yana da rashin lafiya na kwakwalwa a lokacin. Kuma amma in aka gano akwai insanitin, akwai wasu matakai kuma da ake bi a tabbatar hakan ne. Yawwa, bayan wannan idan mata ta haihu, akwai irin laruran da mata sai suke samu bayan haihuwa, da za ka ga sun samu matsala na bige-bige na sutura surutai da su waye-waye, larura ce ta wannan lokacin da zai fi sawwama mace da hankalinta har ta je ta kashe ɗan da ta haifa, wannan jaririn ko ɗan da ta haifa ko wani dai a ƴaƴanta. Sannan kuma akwai abin da ake cewa automatism, wato mutum na da wani yana da wata larura a jikin shi da ba lalle ma ta tabin hankali ba, amma in abin ya faru zai iya taba mishi kokolwan shi ya hana shi sanin abin da ya kamata. Misali bai farfadiya, idan yayi farfadiya daidai lokacin da ya gama farfadiya zai iya zuwa hankalin shi baya jikin shi zai iya yin laifi dan saboda a rude yake. Akwai irin mutanen da suke tashi su yi abu cikin bacci basu ma san sanye ba har su yi laifi a tabbatar.
Misali mutumin da dama an san yana da farfadiya, misali
yauwa an san yana da farfadiya, amma kuma in yayi laifi ai in farfadiyan ba wai a cikin farfadiyan yayi laifi ba, kuma ba wai lokacin da farfadiyar ta tashi bane zai iya yin abu da gangan yace zai fake da farfadiya. Wannan ba irin wannan ba, sai an tabbatar cewa abin fa da yayin nan yana da alaka da wannan farfadiyan. In irin farfadiya ce da kuma an sani tana taba kwakwalwa a lokacin da ta tashi, za ka lokacin da mutum zai rude na wasu mintuna, wasu ma tana daukan satanni satuka haka za ta sati biyu a rude, wasu ma har sai an ba su gado a asibiti saboda sun yi farfadiya nau'i nau'i ce. Akwai wanda ko a cikin masu yin hakan sai an tabbatar cewa wannan abin da yayi yana da alaka da wannan farfadiyan.
Aikin waye ne wannan tabbatarwa?
Aikin likitoci ne, dole asibiti za a tabbatar.
Dr. Haruna Yakubu kenan na sashin kula da lafiyar kwakwalwar bil adama a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Shi kuwa Malam Mustapha Muhammad Dandime, guda cikin malaman addinin Islama a Kano, yayi tsokaci ne akan wannan lamari ta mahangar musulunci.
A ka'ida ta addinin musulunci, yafiya ga waɗanda suke bin jini yana tabbata ne ga asiban mamaci, shine ma'ana yafiya tana tabbata ne ga asibi na wanda aka kashe masa mamaci. Misali kamar ita wannan yarinyar da ta kashe mijinta, to ita wannan yarinya da ta kashe mijinta ba wanda zai yafi mata kai tsaye na wannan laifin, sai wato ainihin dangin shi mamacin nan waɗanda suke da haƙi a kansa. Idan sun yafi ita kuma gwamnati sai ta amfani da ƙarfinta ta biya wannan diya ta yafiya na cewa kar a kashe ta bangare daya ko gefe daya, ko kuma a su mamatan gwamnati ta neme su ta zauna da su su yafe wa shi wannan wanda, ko kuma su yafe ta wannan baiwa Allah da ta aikata wannan laifi. In sun yafi haƙin diyar su, to kuma wannan ba tare da sassasawa ba, shi ma wannan a musulunci wato ainihin akwai halaccin yin haka. Amma gwamna ba zai amfani da ƙarfin ikonsa ba a musulunci ya ce ya yafi diyar ko kuma ya yafi haƙin wato ainihin jinin wannan bawan Allah.
Malam Mustapha Muhammad Dandima kenan, malamin addinin musulunci a Kano.
To wannan batun dai ya dauki hankalin al'umma a cike da wajen jihar Kano, lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin iyali. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Jumbe Hamza daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
An kashe farar hula hudu, aka kuma yi garkuwa da gwamnati a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo jiya Laraba a wani harin kwantar bauna da masu tsatsauran ra'ayin addini suka kaima wata tawagar motoci suka kuma kona motocin a cewar gwamnati. Kungiyoyin kare 'yancin dan adam na ankarar da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen 40 yayin da Taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Kungiyar kare 'yancin dan adam ta Human Rights Watch na fargabar yiwuwar hukumomin Uzbekistan su maida 'yan gudun hijirar Afghanistan.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura bokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku, bari mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Zayanu Musa. Musa Bashir wanda aka fi sani da Zamson da yalan shi tare da fatar sun wayi gari lafiya yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande kin ku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia da fatar ku ne lafiya ku kuma mutashi lafiya peace salam.